الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 19 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 22 ga watan 8 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Malam, malam bayani game da yadda mutum zai tashi daga waje don wani ya zauna.
Wai ɗan uwa na tambaya dangane da mutumin ya yi rigayi ya zauna abu, shin ya halatta wani ya tada shi ya zauna abu? Idan wuri ne wanda bai keɓanta ba da wani, to wanda idan wanda ya riga ya zo ya zauna abun shi ya fi cancanta game da ci gaba da zama abu. An gane ku? Amma in ya kasance wuri ne na musamman, an san me shi, idan ka zo ka zauna abun, to dan an tada ka ya zauna abun sa ba laifi ba ne. Misali, ainihin makaranta ce, ga kujera a zaune, malam yake zama a kanta, idan ɗalibi ya zo ya zauna a kan wannan kujera, ɗalibi shi za a iya ci gaba da zama? Saboda ba wuri ba ne ba gamamme, wuri ne wanda yake keɓantacce. Masallaci, liman yana da mahalli na shi, idan mamu ya zo ya tsaya wurin liman ya zauna a wurin liman, dole tada shi za a yi, domin wuri ne wanda yake ya keɓanta da liman. Amma wuri ne misali da ake zauwa a zauna, kamar makaranta haka ko masallaci, to duk wanda ya riga ya zo ya zauna a gu shi ya fi cancanta da wannan gu, wani bai isa ya zo ya tada shi. An gane ku? Allahumma sai dai in wuri ne daman an riga an keɓance shi saboda wasu, kamar yanda akan keɓance wuri saboda manya ba don komai ba, saboda ɗaukan matakai waɗanda suke na tsaro. An gane ku? Saboda ɗaukan matakai wanda yake na tsaro, in aka keɓance wannan wuri da za su zo da su da jami'an tsaron su, wannan ba laifi ba ne, ba laifi ba ne ba. Amma haka kawai mutum ya zo ya keɓance wuri a masallaci, ya zo ko ya shimfa da wata darduma misali kafin ya zo ya zauna, wannan malamai suna kirga shi cewa fashi ne, baya dacewa. Amma wuri ne a masallaci an keɓance shi, misali mai martaba yake zama a gun kamar sarki ko gwamnan jiha da sauransu, to wannan wani in ya zo ya zauna a gun ana iya tada shi, saboda an keɓance musu wannan wuri saboda wasu dalilai. ba amma haka wuri wanda kowa yake zawa ya zauna in wani yazo ya zauna wani bai isa bai tada shi idan ya tada shi ya zauna abun yayi laifi sai dai shi wanda ya riga ya zauna abun to yana iya ba yana iya tashi ya ba wani ya zauna abun saboda girmamawa da darajantawa misali ka zauna a wuri wani mai daraja ya zo ko wani dattijo to anan zaka iya tashi ka bashi wannan gudumi yana daga cikin girmamawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa yana daga girmama ubangiji subhanahu wataala tai inna min ijlalillahi azza wa jalla ikrama zi shaybati muslim aw kama qala manzo Allah yace yana daga girmama ubangiji subhanahu wataala girmama dattijo ma'abucin hurgura wanda yake musulmi kaga in ka zauna a gu ko ka zauna akan wata kujera ga wani babba ya zo to sai ka tashi ka bashi wannan muhalli ya zauna wannan girmamawa da kamasa na komawa ga ubangiji subhanahu wataala dan haka shi musulunci addini ne wanda ya karantar da mu'minai ladabi addini ne wanda aka gina shi akan ladabi na daga cikin ladabi girmama na gaba na'am kamar ni washin wai roba da ake yin kitso da ita ana iya daukan ta a matsayin karin gashi wanda karin gashi haram ne ko ma wani gashi ne sawa'an na dan adam ne ko dabba ne ko kuma sinadi kamar misali wani zare ne ko wata roba da mata suke karawa a kansu an gane ko irin gashin da ake kira shi mesh wannan daga gashi haram kamar yanda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haramci la'ana Allahul wasilat wasilata wal mustawsilata manzon Allah yace la'ana Allahul wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshima sai yace wal mutafallijati bil husn manzon Allah yace Allah ya tsine ma al wasila macen da take kara ma wata gashi ma'ana makitsiya sai yace wal mustawsila manzon Allah yace da ita wanda ta nema a kara mata gashi sai yace wal washima da wanda take ma wato mace shaushawa ni ake nihi da alwashin wannan zane irin wanda turawa sukan yi a jikinsu wani yayi hoton maciji wani yayi hoton maidene sai yace wal mustawshima da ita wanda ta nema ai mata me yasa anan aka kebanci mata ba dan yake banci ya kebanta ga mata koda namiji ne yake yi kuma koda namiji ne ya nema aka masa to ya shiga karkashin wannan la'anta me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da lafazin alwashima wal mustawshima saboda kasancewar a wancan lokaci a jahiliya mata ne aka san da wannan al'ada nasu zo a zane jiki ayi wasu abubuwa na hotuna daban-daban to koda namiji ne yake yi koda namiji ne ya nema ai masa to wannan la'anta ta hada da shi sai yace wal mutafallijati bil husn da matan da suke kankare tsakanin haƙurin su wato domin su yi ushiriya su yi kyau manzo Allah yace su ma ubangiji ta'ala ya la'ance su to dan haka anan abinda muke so mu gane ita roba takan iya daukan wannan hukunci in an sa ta domin a nuna cewa an tsawaita gashi an kara shi amma in kamar dan kamewa ne da ake ma gashi a kitsa shi a kame da roba to wannan babu laifi ko zare da za a sa a kame wannan babu laifi ai akwai kitsan roba da ake fada ita robar da ake sawa ba ana sanya ta bane a matsayin karin gashi kitso ne ake yi da ita ma'ana a kame gashi in a matsayin kame gashi ne da aka yi wannan ba laifi amma in a matsayin kari ne to wannan haram ne wata fa'ida akwai wani shushu da mata suke sanyawa akai mai wani alamu kamar gashi to wannan haramun ne yana karkashin wannan la'anta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda suna sanyawa kamar alamar wani gashi ne aka yi a jikin shi duk abin da zai zamanto alamar karin gashi ne akai haramun ne ga mace da ta yi imani da Allah ta ranar kiyama idan ta sa a kan ta san haramcin haka, to tana karkashin la'anta ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da la'anta ta manzon shi. Na'am.
Ala kaman tsara wanda aka yabe shi kan wata ibada da ya yi, zai ji dadi akan wanda ya faɗa ba da nan tana shi ta fasiyo da ya.
Wani misali, kai ne ka aikata wata ibada, wani sai ya yabe ka a gaban idanka, sai ka ji dadi a zuciyarka akan wannan yabo da aka ma. Wannan yabo da aka ma ka ji dadi a zuciyarka baya bata ladan wannan ibada in dai dan Allah kai. Jin dadin da kai ba zai rubuta ladanka ba. Manzo Allah ya ce la ba asa ayyu jara wa yuhmada. Ba laifi mumini akan iya sakauta masa da lada akan wani aiki da yi na ibada kuma a yabe shi. Illa kasancewar yaban mutum a gaban idansa baya dacewa. An gane ku? Baya dacewa. Saboda illar da yaban mutum a gaban idansa ke janyowa yakan sama mutum jiji da kai da girman kai. Yaga cewa in ba shi ba wane ne zai iya kaza. To shi kuma duk abin da zai janyo ma dan uwanka matsala, to wannan haramu. Don haka dalilin da yake nuna haramcin yaban mutum a gaban idansa sai idan ka amuntu cewa wannan mutum ba zai jiji da kai ba. Hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gida sai ya ga wata mata a zaune, sai yake tambayar Aisha wannan ko wace ce. Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce Khawla kenan, Khawla bintu Tuwait, wuni azumi kwana sallah. Manzon Allah sai ya ce maha, yace ya Aisha ja bakinki ki gane. Manzon Allah ya ce alaikum bima tuhibbuna, kula zanci abinda za ku iya na ibada. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu aw kama qala, ku san da cewa Ubangiji ta'ala baya kosawa ya yanke sakauta muku lada sai kun kosa kun daina ibadar. Anan Aisha Allah ya kara mata yadda ta yabi wannan baiwar Allah a gaban idanta, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kube ta yace ma, yace ja bakinki kyale, ma'ana ishuru. Wannan hadisi yana nuna ba a yaban mutum a gaban idansa sai in amuntu, in sai dai idan in an amuntu game da cewa wani jiji da kai ba zai shiga ba cikin zuciyarsa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Bahara, kuma muna cikin babi na farko, shi ne babul miya. Mun tsaya ƙarshen hadisi na shida, wato ababa. Tare da cewa muna da tambaya kamar ɗaya zuwa biyu akan hadisan da muka karanta a baya. Tambayarmu ta farko shine, ruwan teku idan launinsa ya canza, ko ɗanɗanansa ya canza, ko kuma ƙanshinsa, shin na halatta a yi amfani da shi a cikin ibada ko baya halatta? Baya halatta. Menene dalilin ka akan cewa baya halatta? Yana halatta. Menene dalili akan cewa ko da ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku ya canza cewa yana halatta a yi amfani da shi a cikin ibada? Menene dalili akan haka? A? Na'am. Yawwa, faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, huwa qahuru ma'uhu alhillu maitatu. domin wannan matukin jirgi wanda ake kiran shi Abdullahi yana daga cikin kabila ta Banu Mudlij. Ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma fa in tawadda'na bihi atishna afa natawaddahu bima'il bahr. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طهور ماءه الهند ميتته. يقول يا رسول الله مكن هوتي كو كما مكن دو روا كدن تاردمو إن هرمك يأرولا دوانا روا. يقول كش روا ذات تمنا كابين مجيقا با إن دزام سامور ويشا. يقول يا رسول الله شما يأرولا دوان تيكو me yasa yayi tambaya shin ma iya arwalla da ruwan teku? Domin ruwan teku ya bambanta da ruwa wanda yake na rijiya, da ruwa na ido, da ruwa wanda yake na korama. Ruwan teku ruwa ne wanda yake mai manda, kuma galibi launin sa yakan canza, yakan yi tsanwa. Dan haka yake tambaya afa na tawaddu bi ma'il bahr, shin ma iya arwalla da ruwan teku? Azan Allah yace masa huwa dahuru ma'uhu, ruwan teku mai tsarkakewa ne, ma'ana za a iya amfani da shi a cikin ibada, a yi arwalla ko wanka. Maza Allah sai ya daɗa masa wato a kan tambayar da ya yi, abinda ma bai tambaya ba ko an jarrabe shi da wannan al'amari, to ga amsar. Maza Allah ya ce alhindu mai tafi, wato mushen teku. Maza Allah ya ce shi ma halak ne. Tambaya ta biyu, menene hukuncin wannan ziyada a hadisi na Abu Umama al-Bahili, Allah ya kara masa yadda, da ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi wa launi. Manzon Allah ya ce lalle ruwa wani abu baya najastar da shi, lalle ruwa tsarkakekke ne, wani abu baya najastar da shi. Yace sai dai abin da yayi rinjaye akan kanshin sa ko dandanan sa ko kuma launin sa. To hukuncin wannan kenan tugaciya da ke cikin wannan hadisi da yace illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi wa launi, menene hukuncin ta? Shin ta inganta ko bata inganta ba? Na'am, bata inganta ba. Wannan ziyada an gane ko? Wannan istisna tugaciyar, wato bata inganta ba. Amma sadarkin hadisin, ma'ana gaba ta farko, wannan ya inganta, domin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, hadisi na biyu a baban, shi hadisi ne ingantacce. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un, daidai yake da innal ma'a la yunajjisuhu shay'un, kenan illa ma ghalaba ala rihihi wa qamihi wa launihi. Wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar malamai sun yi ijma'i tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa yau. Ruwa idan ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canza, to baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada. An gane ko? Ijma'i ne na malamai. Mun yi bayani a baya, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa ba mu taɓa sanin wani ijma'i da malaman al'umma suka yi babu nasi a kan shi. Duk ijma'in da ka san malamai sun yi, to akwai nasi a kan shi. Sai dai ya zamanto nasin bai inganta ba, nasin in bai inganta ba, kenan wannan ijma'i shi ne dalili, domin daman adillatu shari'a guda hudu ne. Farko Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Na biyu As-Sunna An-Nabawiyya. Abu na uku shine al-ijma. Na hudu shine al-qiyas, idza tamma shurutu, idan sharuɗansa sun cika. Waɗannan sune dalilai na shari'a. Kenan dalili akan cewa ruwa idan ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canza, ba a amfani da shi a cikin ibada, shine ijma'i na malaman al-umma. Inda mai tambaya zai tambaye ka me yasa ruwa in launinsa ya canza ba a arwalla da shi ko kuma wannan, menene dalili akan haka? Sai ka ce ijma'i na malamai. Baka kawo wannan nasi ka ce illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi wa launihi, domin dalilin da ka zo da shi bai inganta ba. Dalilin da zaka kafa hujja da shi ijma'i na malaman al'umma. Tambaya ta uku, menene hukuncin yin arwalla da sauran mace da ta kadaita da shi, ma'ana mace ta yi arwalla a cikin kasko ta raga ko ta yi wanka a cikin wani bahu ta raga sauran ruwa, shin ya halatta namiji ya yi wanka da shi? Yana halatta. Menene dalilin da ke tabbatar da halaccin haka? Na'am. Hadithin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, da yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagtasilu bi fadli Maimuna radiyallahu anha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wanka da sauran matarsa Maimuna, Allah ya kara mata yadda. Haka kuma dalili na biyu, wannan hadithi da yake cewa igtasala ba'du azwaji nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi jafna فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجري. مزان الله صلى الله عليه وتا daga cikin mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wanka a cikin babu ta rage sauran ruwa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo domin yayi wanka da sauran, sai ta ce ya rasulullahi inni kuntu junuba, lalle na kasance ina da janaba lokacin da nayi amfani da wannan ruwa. Manzon Allah sai ya ce innal ma'a la yajnu, lalle ko kuma la yajnu. Manzon Allah ya ce lalle ruwa baya zama najas, baya zama, ma'ana baya zama janaba, ba ta samun sa, ma'ana innal ma'a la yajnu ay la yusibu janaba. To dan haka kasancewar wannan dalilai suna tabbatar da halaccin yin amfani da sauran wani, namiji yayi da sauran mace ko mace ta yi da sauran namiji, illa kasancewar wancan hadisi da ya hani hani ne na karhanci, in ka samu wani ruwa to shi aka fuso, amma idan baka samu wani to ya halatta ka yi amfani da sauran da mace ta raga ko mace ta yi amfani da sauran da namiji ya yi raga. Za mu tashi hadisi na takwas a baba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ الله فليركه وللترمذي أخراهن أو أولاهن. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan hadisi ne wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uhuru ina'i ahadiku, manzon Allah ya ce sarkakar makayin ɗayanku, an gane ko ka ce tsarkin makayin ɗayanku ko kuma tsarkakar makayin ɗayanku, idza walaga fihi lakal, idan kare yayi lallagi a cikin sa. Manzo Allah yace ayyam silahu sab'a marrat, ya wanke wannan makayi su bakwai. Ulahunna biturab, manzo Allah yace farkon bakwai kin biturab, manzo Allah yace ya sanya kasa a cikin wankewa bakwai da zai yi. Manzo Allah yace ulahunna, wankewa ta farko biturab, manzo Allah yace ta kasance da kasa ne. Wa fi lafdhin lahu, an gane ko wannan hadisi kenan al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafin sa ingantacce, sai yace a cikin wani lafazi na al-Imam Muslim fali yurikhu, manzo Allah yace fali yurikhu, ma'ana ya zubar da abin da ke cikin makai, kenan da yace duhuru ina'i ahadikum, ko kuma idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum, manzo Allah yace fali yurikhu thumma liyaghsilahu sab'a marrat, shine yace ulahunna biturab, shine anan malam yace wa fi lafdhin lahu, a wani lafazi na al-Imam Muslim fali yurikhu, manzo Allah yace ya zubar da kingin abin da ke cikin makai. Wani Tirmidhi naga al-Imam Tirmidhi riwayar sa sai yace ukhra hunna manzon Allah ya shine yace ukhra hunna aw ula hunna wato na farkon na karshen ko na farkon ya sanya kasa lafazin ukhra hunna aw ula hunna wannan ko kwanto ne aka samu daga marwayci an gane ko ba zabi bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa domin aw abinda take fa'idantarwa a larauci wato shine at-takyir an gane ko zabi tsakanin wasu al'amura guda biyu ka zabi wanda ya fiye maka sauki kamar yadda can ubangiji ta'ala na faɗa la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أكفارة رنسوة أبنجي تعالى يا بام زائي جمدا إيدا بچكين أبوه وغداؤك أنت باوى مميني كوكما شيد مسكين نيبوما كوكما تفاتد دسو أو أنا أبنى تكيفا إذن تروى زائي to amma a wannan lafazi abinda take fa'idantarwa shine kokonto kokonto ne marwayci ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a na farko ne za a sanya kasa ko kuma a na karshe shine riwayar al-Imam Tirmidhi sai ya ce ukhra hunna aw ula hunna na karshen ko na farkon a sanya kasa tare da cewa riwaya wadda ta gabata wadda ke cikin sahihu Muslim babu kokonto a cikin ta dan haka ita ce riwaya الراجحة لرجاي تاي أولى هن بالتراي نبركم مزا الله صلى الله عليه وسلم يجي أسنى قصا توانان يجي دهور إناء أهديكم سيجي إذا ولغ فيه الكلب إدن واتو كريي للنجي أشكنسا إدن كريي للنجي أشكنسا لفظين ولغ كان دفسك بيوغ مدى لا ممكن kuma mu ce ainul kalima ka ce walaga ko ka ce waliga an gane ko idza waliga fihi alqalb ko kuma idza walaga fihi alqalb masdar kinsa shine alwuluk walaga wuluga idan aka ce alwuluk wato shine shan abin sha da gefin harshe kenan ashuru bi atrafil lisan shan abu da gefin harshe shan abu da tsinin harshe to wannan dabi'a ce ta kare da yashi da sauransu irin su zaki irin su damusa irin su kyanwa da sauransu lallagi ne suke idan za su sha wani abun sha harshen suke tsumawa a ciki shine ake kira duk dabbar da take shan abun sha ta hanyar tsuma harshe to shine ake kira da alwulu shine anan yace idza walaga fihi alqalb idan kare yayi lallage a cikin sa manzo Allah yace an yaksilahu sab'a marrat ya wanke wannan makayi su bakwai wankewa su bakwai wannan na kasancewa idan mutun yana nihi ci gaba da yin amfani da wannan makayi idan baka nihin ci gaba da yin amfani da shi ba dole bane sai ka wanke Allahumma sai dai in kana jin tsoron in ka yadda wannan makayi wani zai dauka yayi amfani da shi a gaba to anan kafin ka jefar da shi sai ka wanke shi so bakwai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni amma in dai baka nihin ci gaba da yin amfani da shi to wannan ba dole bane sai ka wanke shine yace ula kunna biturab wankewa ta farko manzon Allah yace ta kasance da kasa sannan abu na biyu a waccan riwaya sai yace wa fi lafzi lahu falyurikhu a wani lafazi na al-Imam Muslim yace falyurikhu ya zubar da sauran abin da ke cikin makayi me yasa yace a zubar da sauran abin da ke cikin makayi yanne ne illa a saboda najasa ne saboda najasa ne to abin da yake najasa ko baya halatta ya amfani da shi baya halatta dan adam ya ci abin da ke akwai najasa a cikin shi ko yasha dan haka anan yace fali yurikhu manzo Allah yace ya zubar da shi kaga inda ba najisa bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce ba zuba domin yayi hani game da tozartar da dukiya ruwa ku dukiya ne to dan haka anan a takeice wannan hadisi na tabbatar mana cewa kare gaba ɗayan sa wato najisa ne a magana wadda take mafi rinjaye gaba ɗayan sa wato najisa ne da harshen sa ma'ana da miyan sa da yibin sa da jikin shi dukkan jikin shi gaba ɗayan shi najisa ne a magana ta jumhurin malamai tare da cewa Imam Malik Allah ya ji kansa da shi da Dawud ibn Ali al-Zahiri su sun taƙaita najasar kare akan abin da ya shafi kawai harshen sa da miyan sa ma'ana bakin shi suka ce shi ne najasa amma sauran jikin ba najasa ba ne kuma tare da cewa su malaman malikiya sun tafi akan cewa sauran da kare ya yi lallagi wannan ba najasa ba ne idan hujja suka ce sha aka yi a wanke su bakwai suka ce in haddan najasa ne za a wanke makayin ai kafin a kai bakwai makayin ya tsarkaka suka ce dan haka umarni da shari'a ta yi cewa a wanke makayin su bakwai umarni ne kawai na ibada suka ce ba dan kasancewar najasa ba dan haka a hadisin da suka kafa hujja da shi malamai suka maida musu martani su sun kafa hujja da gaba ta ƙarshe an yi silahu sab'a marrat ula kunna bi turab ya wanke makayin su bakwai wankewa ta farko ya sanya ƙasa suka ce in dan najasa ne kafin a kai bakwai kin ya tsarkaka malamai suka ce to farkon hadisin shi yake maida muku martani akan abin da kuka tafi akan sa chai duhuru ina'i ahadikum tsarkakar makayin ɗayan ku kaga inda ba najasa bane ba to menene fa'idar a ce tsarkakar makayin ɗayan ku sannan dalili na biyu wanda ke maida musu martani ke tabbatar da cewa kare sauran sa najasa ne manzo Allah yace falyuriku ya zubar da sauran abin da ke cikin makayin inda ba najasa bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce ba a zubar dan haka kuma wannan hadisi na ƙara tabbatar mana cewa irin wannan najasa to babu abin da ke tsarkake ta face wanke wannan su bakwai kamar yadda shari'a ta yi umarni karka ce na sa sukilin ko wani sabuli ai ya fitar da abin da yake ciki a ko kayi bai tsarkaka ba an gane ko dole sai ka wanke su bakwai kamar yadda shari'a ta yi umarni ai ya fila hu sab'a marrati ya wanke makayin su bakwai ula kunna bi turab farkon manzon Allah yace ka sanya ƙasa game da sanya ƙasa wasu suka ce wajibi ne wasu malamai suka ce ba wajibi bane ba an so ne mutun ya sa illa kasancewar alqaulu bil wujubi akram wajibi ne a sanya ƙasar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni dan haka kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa kingin abin da ke cikin makayin ban makawa dole sai an zubar da shi yin amfani da shi haramu an gane ko sawa'an ruwa ne ko wani kunu ne ko mai ne ne in dai ya tsoma bakin sa to ya zama wajibi sauran abin da ke cikin makayin a zubar da shi sannan kuma anan zamu iya ganewa shi sanya kasar su ɗaya ake yi karka wuce gona da iri a bakwai kin gaba ɗaya ka sanya ƙasa farkon shine kadai zaka sanya ƙasa ka murza an gane ko idan ka zubar da shi sannan kuma shidan da za ta biyo baya sai ya zama turuwa ne zaka sa kana wankewa kuma anan in mun tsaya mun kalli hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa riwayar da tace a farko a sanya ƙasa ita ce ta yi daidai da yanda al'amarin yake yanzu misali sabulu da ake wanke makayi da shi sai ka wanke kwano da ruwa sannan a ƙarshe ka sanya sabulu farko sabulu ake sawa a wanke sannan a ƙarshe za a sanya ruwa na ɗarwaya to kaga wannan ƙasa ita ce matsayin sinadarin da za ta gusar da wannan ƙazamta kenan a nan abin da ya dace a sanya ta a farko a murza wannan makayi a wanke sannan kuma sauran shida da za a yi wannan duka ɗarwaya ne kuma kamar yadda malamai suka faɗa cewa kasar ita ce kawai take ayyana dole kasa za a sa wani abu da zai tsaya matsayinta saboda wasu dalilai me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya kayyade mana cewa a sanya kasa tare da cewa a lokacin sa akwai sabulu ko babu sabulu akwai sabulu akwai abin da ke tsayawa matsayin sabulu irin su ganyen magarya ta da kunfa yake irin yadda sabulu yake ta da kunfa sassaken magarya da ganyenta ta da kunfa yake amma tare da haka manzon Allah ya ce a sanya kasa ba dan babu sabulu ba a lokaci don haka malamai suka ce kuma bayan bincike na likitanci sun malaman likitanci sun tabbata cewa a bakin kare lokacin da yake shan ruwa akwai wasu cututtuka da suke fita wasu microbe wanda kuma an yi bincike babu abin da ke kusa da wannan microbe kai tsaye in ba kasa ba duk wani abu da za a sa bai isa bai kashe wannan microbe din sai kasa shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni ya yi umarnin cewa kasa za a sa a wanke a farko daga ciki wato daga cikin kenan bakwai din da za a yi kasa za a sanya a farko domin ita kadai ce take ita isa ta kashe wannan microbe don haka wannan yana tabbatar mana kuma cewa kare na shi sani kwata-kwata baya halatta mutum ya zamanto yana zama da shi in ba karen da shari'a ta ba da izinin cewa a rika ne yasa saboda malaman likitanci sun yi wani dogon bincike cewa kare duk inda yake akwai wasu tsutsotsi da suke fita daga jikinsa waɗannan tsutsotsi da suke fita daga jikinsa suna dauke da rashin lafiya wanda ta wuce a lissafa don haka duk abin da yake amfani da shi ko ya tsoma bakinsa a ciki wannan yakan saki wannan tsutsotsi a cikinsa kuma duk wanda ya amfani zai iya kamuwa da rashin lafiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala don haka da kazamta ne kuma wanda take bai dace ba a ce a matsayin mumini galibin mumini suke zaune da ita wanda kuma hadisi ya tabbatar da cewa duk wanda ya riki kare in dai ba karen da aka ba da izini a rika manzon Allah ya ce a kowane yini yana rage masa wani yanki wanda yake da lada an gane ko daga cikin ladan mutum wato wani yanki yana rabuwa a dini na Allah kuma tare da cewa bugu da ƙari dalilin da yake haramtar da mutum ya riki kare a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa jibrilu alaihi salam ya ce masa inna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw sura aw kama qala mu ba ma shiga gidan da ke akwai hutu ko kuma kare duk gidan da ke akwai hutu ko kare mala'ikun Allah ba sa shiga kaga wannan yana nuna haramcin mutum ya riki kare sai dai wanda shari'a ta ba da izini karan da mutum ya rike shi saboda farauta ko karan da mutum ya rika saboda gadin gona ko karan da mutum ya rika saboda kiwon dabbobi ya ringa gadin dabbobinsa to waɗannan babu laifi shari'a ce ta yi umarni ta yi rangwamen cewa ana iya rika to wasu malamai sun bambanta sun ce in karan da shari'a ta ba da izinin a rika cewa dan ya tsoma bakinsa a cikin makayi ba sai an wanke so bakwai illa kasancewar ka'ida malamai suka ce wannan lafazi ne wanda yake am da karen da aka ba da izini a rika da wanda ba a ba da izini a rika in dai ya dallage a cikin makayi to dole ne sai an wanke makayin so bakwai kuma kingin abin da ya rage dole za a zubar da shi to ina da game da cewa idan kwano ne da abinci a ciki misali ya tsoma bakinsa ya ci abinci shi ma kwanin sai an wanke so bakwai ba maganar a wanke so bakwai an gane ko in abinci ne ya tsoma baki ya ci wannan abincin shi ne za a zubar da shi amma kwanin ba maganar sai an wanke so bakwai me yasa shi ruwa aka ce a wanke so bakwai tunda cai idza walaga fihi kal lafazin alwudu shi ne shan abin sha da gefen halishi an gane ko mutum ya ringa tsoma halishi don haka ita shari'a abin da ta kayyade in ya sha wani abin sha kenan shine za a wanke so bakwai me yasa saboda in ya tsoma bakinsa miyansa da duk abin da yake fitowa zai hada ruwan gaba daya idan ya hada ruwan gaba ɗaya kenan dimi kurankin zai kama wannan makayi dole ne a wanke su bakwai amma idan abinci ne bakin inda ya ci nan ne kawai bakin inda najisar za ta tsaya kenan dan haka sai a zubar da wannan kingin abinci amma shi makayin ba sai an wanke su bakwai kenan anan mu gane in abin sha ne ya sha to shine ya zama wajibi a wanke makayin su bakwai na farkon a sanya kasa in abinci ne ya ci a cikin makayi dole ne a zubar da kingin abincin amma wanke makayin su bakwai ba dole bane وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة قال بياني أكن حديثي دي قباتا منين مناسب رشد ونن بابي باب المياه يسا ما دي يزولش yawa kenan ruwan da kare ya sha wannan ruwa ne na najasa baya halatta a yi arwala da shi ko wanka an gane ku shine munasabar zawwa da hadisi kenan duk ruwan da kare ya tsoma baki a ciki wannan ruwa najasa ne baya halatta ka yi arwala da shi ko kai wanka sannan malam ya zo mana da hadisin Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada game da magi ko kace game da kyanwa ko kace game da musa ko kace game da kudewa duka wannan sunayen ta in ma kace kyanwa ko kace magi ko kace musa ko kace kudewa akwai kuma sunaye daban ma wanda wasu sun san su ba mu san su wannan dai hudu sunaye ne nata kamar yanda a larabci kyanwa tana da sunaye masu yawa haka a Hausa ma shine kuma su larabawa suna da ka'ida ka'ida shine kasratul asma tadullu ala sharafil musamma yawan sunaye na nuni izuwa darajar shi abinda aka ambata da wannan sunaye duk abinda kaga sunan shi yayi yawa a ka'ida ta larabci to yana da daraja don haka ubangiji subhanahu wataala shi kadai ya san adadin sunayensa ya sanar da mu wasu bai sanar da mu ba wanda ya sanar da mu suna 101 kuma ya ke banci kanshi da wasu sunaye shi kadai ya san da su kamar yanda hadisi ya tabbatar da haka to wani balarawan kauye da ya ga mage ya ji ta tana da sunaye da yawa sai ya dauka ya kai kasuwa ya wuni ba wanda ya zo ya taya masa sai jefar da ita sai yake cewa Allah wadanki ga yawan sunaye sai dai babu daraja su kuma a ka'idar su duk abinda sunayen shi yayye waita to abu ne wanda yake da daraja to shine anan Abu Qatada Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fil hirra wato game da mage sai ya ce inna halaysat bi najas manzo Allah ya ce lalle ita ba najasa bace innama hiya min at-tawafin alaikum manzo Allah ya ce lalle ita tana daga cikin masu yawan kewayo gare ku tawaf an gane ku sigatul mubalaga ne min at-tawaf ne idan aka ce at-tawaf shine ad-dawran ma'ana kewayo at-tawaf mai yawan kewayo mai yawan shige da fice dan haka khadimi ake kiran shi tawaf saboda shige da fice ya shiga ya fita ya shiga ya fita a cikin gida shi yasa ake kiran shi tawaf kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul nur tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd an gane ko khadimi ana kiran shi tawaf to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta mage da khadimi tawaf saboda shige da ficinta ko ina ana tare da ita kana zaune za ta zo kanka ta zaune ta hau ta kwanta don san daɗi ka yi shimfiɗa kafin ka je ka kwanta za ta je ta kwanta bal ma wani lokaci akan matashin kan da za ka ɗora kanka za ta je ta kwanta ko ina rayuwa yake da ita a cikin gida don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta ta da wato khadimi ya ce innama hiya min at-tawafin alaikum lalle ita mage tana daga cikin masu yawan kewayo gare ku, ma'ana tana shige da cikuna rayuwa da ita. Maza Allah ya ce ba najasa bace. Wannan hadisi yana da sababi, kamar yadda nan malam ya takaita shi ne, ya zo mana da daidai gabar da yake bukata ya zo da ita. Domin akwai wata mata wadda ake kiranta Kabsha bintu Ka'ab ibn Malik. Kabsha bintu Ka'ab ibn Malik, wato a lokacin nan tana karkashin wato dan Abu Qatada. Kenan matsayin Abu Qatada sirkinta ne, domin mahaifin mijinta ne. Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ya shigo wurinta, ya shiga kenan gidan matar dan shi. A lokacin nan fa saka batu da huwa buwan, sai ta zuba masa ruwan arwalla. Da ta zuba masa wannan ruwa na arwalla, kafin ya fara faja'at hirra, sai mage ta zo ta shira tana nihin ta sha wannan ruwa. Me za a yi fa asga lahal ina? Abu Qatada sai ya karkato mata wato wannan kasko domin ta sha, kattama wahala sai ya karkata mata. A lokacin nan wato Kamsha sai take cewa fara'ani anzuru ilayhi, Abu Qatada sai gana ya fara masa kallo ina mamaki. Faqala sai ya ce a ta'ajabina ya ibnata akhi, yace ya ke diyar dan uwana, mamaki kike na karkata ma mage wannan makayi ta sha ruwa, kuma ruwan da zan yi arwalla da shi? Faqultu na'am, tace nace kware mamaki nake. Faqala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada, inna ha laysat bi najas, lalle ita mage ba najasa bace. Innama hiya min al-qawafina alaykum, hukuma an gane ko innama hiya min al-qawafina alaykum, manzon Allah yace ku san da cewa ita mage tana daga cikin masu yawan kewayo gare ku, don haka ba najasa bace. To wannan yana nuna mana kasancewar idan ka aikata wani abu, wani yayi mamakin abun, to ya kamata in zaka bashi amsa game da wannan abu, kai ka zo masa da dalilin da yake tabbatar da haka. Kaga anan yaga tana kallansa tana mamaki game da wannan al'amari din, sai ya nuna mata cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa innama hiya mina inna halaysat bi najasin, lalle ita mage ba najasa bace. Kaga wannan shine mahallu shahiri, inna halaysat bi najasin, lalle ba najasa bace. Dan haka duk abinda mage ta tsoma baki a cikinsa, to wannan tsarkakekke ne, na halatta a yi amfani da shi. In sauran tuwo ne ana iya ci, in ruwa ne ana iya yin arwalla da shi. An gane ko? Ana iya arwalla da shi. Wannan kuma yana daga cikin wato dalilai wanda malamai suka kafa wata ka'ida, shine al-mashaqqa tajlibu at-taysir. Ka'ida ce daga cikin al-qawa'idul usuliyya. Al-mashaqqa tajlibu at-taysir. Wahala na janyo sauki. Yanzu misali ita mage an saba rayuwa da ita a cikin gida, komai ta gani fama take ta tsoma baki. A ce yanzu duk abinda mage ta tsoma baki sai ka wanki, kaga akwai wahala. Akwai wahala. To dan haka ita shari'a sai ta tabbatar mana cewa ba najasa bace ba, dan ta tsoma baki a cikin abu, wannan abu ana iya amfani da shi kuma tsarkakekke ne. Kina wannan yana nuna mana mage da sauranta da miyanta da sauran jikinta gaba ɗayan shi tsarkakekke ne, ba najasa bane, kamar yadda wannan nassi ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace innaha laysat bi najasi. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريك عليه متفق عليه wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada cewa jaa a Arabiyu wato wani bakauye ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin a Arabi nisba ce ila al-a'rab idan aka ce al-a'rab sune sukanul badiya ɗan kauye kenan mazauna kauye don haka in aka ce a Arabi shine kace albadawi ko kace al'amudi ko kace sakinul badiya sakinul badiya tarjuma ne an gane ko shine yace a arabi jaa a arabiyun wato wani bakauye ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bala fi qa'ifatil masjid wato sai yayi bawali wato a gefin masallacin ya koma wata hura yayi ba wai tsugunna yayi ba wulinsa shine yace fa bala fi qa'ifatil masjid yayi ba wali a gefin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin qa'ifa a larabci shine qibatun minash shay yankin wani abu anan abinda ake nihi da qa'ifa shine nahiya shine yace fa bala fi qa'ifatil masjid sai yayi bawali a gefin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarahu an-nas sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fahimci bawali ne zai yi sai suka tsawatar da shi an gane ku suka masa kuwa ma'ana suka tsawatar da shi azzajir shine ka dauka kamuriya kana mai tsawatar da abu shine yace fa zajarahu an-nas wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tsawatar da shi fa nahahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hanisu game da wannan tsawatarwa da suka masa yace ku rabu da shi a wata riwaya manzon Allah yace da uhu ku kyale shi ya gama bawulinsa falamma qada bawla lokacin da ya gama bawulinsa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi zanubin mimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi umarni game da wani guga na ruwa lafazin zanub shine guga amma ba a kiransa da wannan suna sai idan ya kasance yana cike fal da ruwa sai ya kasance yana cike fal da ruwa ake kiran shi zanub in ba a cike ba yake me ake kiran sa la idan akwai ruwa a cikin shi amma bai cika ba ana kiran shi sajil sajil idan da ruwa a cikin shi ba a cike ba sai a ce sajil idan a cike yake sai a ce masa wato zanu in kwa babu ruwa a cikin sa sai a ce masa dalu fasaha ta larabci ke kamar yanzu misali idan ka dauki kofi da ake cewa cup wannan daman kalima ce arabiya aka faransantar da ita asali a larabci kubun ake kiran shi kub shine ubangiji ta'ala yake cewa bi akwabin wa abarik an gane ko akwab jam'i ne na ku to kasancewar in babu ruwa a cikin sa babu abin sha a cikin shi sai a kiraye shi ko amma in akwai abin sha a cikin shi ruwa ko wani abu sai a ce masa kas an gane ko sai a kiraye shi da kas amma in babu komai a cikin shi sai a ce ko dan haka in babu ruwa sai ka ce ko in akwai wani abin sha a ciki sai ka ce kas shine ubangiji ta'ala yace wa kasin min mai wa kasin min mai shine anan yace amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi zanubin mimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi umarni game da wato cikakken guga wato da ruwa fa ubrika alayhi, manzon Allah ya umarni aka kwarara akan bawulin. Wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa wato bawali na jasa ne, an gane ku? In bawali ya taba tufafi ko misali wurin da mutum zai yi ibada, ma'ana kan ƙasa ko kuma jiki, abinda ke tsarkake shi kenan shine ruwa. Don haka wannan yana tabbatar mana ruwa idan bawali ya zubo a cikinsa, to wannan ruwa najasa ne. Amma sai idan ya canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku kamar yadda bayani ya gabata. Kenan, don haka a nan shi wannan Balaraban ƙauye da ya zo ya yi bawali a cikin masallaci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sahabbai suke nihin tsawatar da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a su rabu da shi, su rabu da shi, cewa ku rabu da shi. Wannan yana nuna mana wato sauƙin halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rangwame ɗabi'a sannu. Saboda a nan matsaloli malamai suka ce inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kyale su tsawatar da shi lokacin da ya fara wannan bawali, to za a samu illoli da dama, ko mu ce mafasid da dama, barna wadda take da yawa. Farko dai, ya fara bawali an tsawatar da shi, kaɗai wannan bawali kai tsaye yakan iya haddasa masa rashin lafiya a jiki. Abu na biyu, tsawatar da shi da aka ce ta tsawatarwa, inda aka tsawatar da shi aka ci gaba da tsawatar da shi ya tashi, wannan bawali zai bata jikinsa. Sannan kuma zai bata wurare da dama, maimakon in an kyale shi gude ne kadai zai bata da wannan bawali, amma idan aka tsawatar da shi ya tashi da gudu kenan zai bata wurare da dama. Sannan kuma wannan tsawatarwa da aka masa kuma za ta sa ko da an faɗa masa gaskiya zai ƙi karɓar wannan gaskiya. Me yasa? Saboda ba a biyo masa ba ta hanyar da zai karɓi gaskiya, an gane ko? Ba a biyo masa ba ta hanyar da zai karɓa. To don haka wannan yana nuna mana wato shine nisan tsinka zurfin tunani da tsinkaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da sani game da ɗabi'un mutane da halayensu. Saboda shi wannan makauye ne wanda kasancewar su kuma ƙauyawa sun yi nisa game da wato karantarwa ta addini, saboda kasancewar duk wanda ya nisanta ga jama'a, ya nisanta da birane, to abubuwa biyu za su haɗu gare shi: wauta da jahilci. An gane ku? Domin ya inganta a cikin hadisi man bada jafa. Sannan kuma kasancewar a nan rashin sani, inda a ce ya yi sani yaya za a yi yanzu cikin masallaci ya yi bawali? To don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ɗabi'a ce tasu ta mutanen gida. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a ku kyale shi, ba da gangan bane ba. Kaga ba da ganganci bane, a kan rashin sani. To wannan yana nuna mana rashin sani yana ɗaya daga cikin uzurra. Rashin sani, duk abin da mutum ya yi akan mantuwa ko akan kuskure ko akan rashin sani, to wannan yana da uzuri. Don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi uzuri. Don haka a irin wannan kyakkyawar mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, ya hana a tsawatar da shi, kuma yana gama bawalin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kiraye shi. Manzon Allah sai yake masa jawabi, ko mu ce yana masa bayani. Manzon Allah yake ce masa inna hadhihi al-masajid, manzon Allah ya ce lalle waɗannan masallatai la tasluhu li shay'in min hadha al-bawli wal qadha, baya halatta ko kuma baya inganta ga irin wannan bawali da duk wata kazanta a zo a yaba ma masallaci. Manzon Allah ya ce masallaci ba muhalli bane na kazanta. Sai ya ce wa inna ma hiya li dhikrillahi wa qira'atil qur'an, kadai masallaci an gina shi ne domin ambaton Allah da karatun alqur'ani. Manzon Allah ya ja hankalinsa ya masa da hada wato harshe wanda yake tattausa manzon Allah ya masa wannan gargadi. Dan haka da manzon Allah ya masa wannan gargadi sai ya koma gefe da ya salla sai yake cewa Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Yace ya Allah ka ji kaina ni kadai da Muhammad, kar ka ji karwon wani tare da mu. Manzon Allah yace masa ai ka kuntata abu wanda yake mai fadi, rahmar Allah ta fi karfin ni da kai. Ya fada wa rahmati wasiat kulla shay, ya fada rabbana wasiita kulla shay'in rahmatan wa ilma. To kaga kikkiawar mu'amalar da aka masa, wa'azin da aka mishi ya karfa, an gane ko shine abin ya kai shi har addu'a yake. Shi kanshi fada yake cewa yake ban taba ganin wato mutumin da ya iya karantarwa yace sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya iya jin hankali irin shi. Haka sahabin da yazo masallaci an fara sallah, sai yake ma wani gefen shi magana, kawai sahabbai sai suka kwara masa ido, kowa ya zura masa ido yana kallon shi. Shine sai yace ma ba nukun tanzuruna ilayya, me yasa me ku kowa ya kwara min ido yana kallo na, menene ne ya abun kalla? Kowa dai ya kyale shi ana buga cinya waye shiru. Da aka gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye shi yake cewa wannan sallah da kake gani wasu maganganun dan adam ba sa inganta a ciki. Sallah kawai abin da ke dacewa da ita karatun Alkur'ani da ambaton Allah. Wannan sahabi har ya gama rayuwarsa cewa yake ban taba ganin me iya karantarwa sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya kamata wato mai kira zuwa ga addinin Allah ya sanya irin waɗannan hadisai su ne ka'idar shi. Ka tsaya ka lura da yanda hankulan jama'a suke, kada mutum daga yayi abu kawai ka kyare shi ka tsawatar da shi a mai yiwuwa wannan yayi akan mantuwa ko yayi akan kuskure ko yayi akan rashin sani, kamar yanda shi wannan akan rashin sani ne ya zo masallaci ya yi bauli. Aka nuna masa cewa masallaci wato ba mahalli ba ne ba wanda yake na bauli, wuri ne wanda yana bukatar ba dare ba rana da kowane lokaci ya zamanto a tsaftace yake. Kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda za mu iske hadisi ingantacce, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin a gina masallatai a tsarkake su a kamsasa su, ma'ana a sanya musu kayan kamshi bayan an tsaftace su. To dan haka shi masallaci ba a san a bar shi da datti, duk wani abu wanda yake na datti na kazanta to ayi kokari aya tsaftace masallaci. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana kenan jahili a tausasa masa, kar a tsananta masa, domin tsananta masa zai sa ya ki karbar wannan gaskiya da za a gabatar masa. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa in kaga aikin ashya to ana buƙatar mutum yayi kokari yayi hani a lokacin da yake da iko. Kaga kai tsaye da suka ga zai yi bawali, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zaburo suka tsawatar da shi, a wata riwaya har ma sun kusa su kai mai duka, manzo Allah ya ce a kurabu da shi. To illa kasancewar sai ka tsaya kai nazari wannan hani in kai abinda zai biyo baya, abinda zai biyo baya maslaha ce ko barna ce? In wannan aikin asha da zaka yi hani abinda zai biyo baya maslaha ce, abu ne kikkiawa to ya zama wajibi a yi hani. In kuwa abinda zai biyo baya ya fi wannan barna to anan sai ka kyale wannan barna. In kuma abinda zai biyo baya barnar daidai da wannan ce to wannan kuma da yin hanin da ya shi yin shi da daya. In ya zamanto wadda bannar da za ta biyo baya ba ta kai wannan ba to anan kenan sai a yi kokari a yi hali, ya zama wajibi a hana don ya akankanta banna abin kasa. Shi ne ka'ida a nan malamai suke cewa irtikabu a khaffil mafsadatayni, irtikabu a khaffil mafsadatayni kenan idza tazahamatil mafasid irtukibat a khaffuha. Idan aka samu mafsada guda biyu sun haɗu, wannan barna ce wannan barna ce, to sai a diba wacce ta fi sauki, wadda ta fi saukin sai a aikata ta. An gane ko? barna ce biyu ko sama da biyu sun haɗu sai a diba wadda tafi sauki ita ya kamata a aikata. Yanzu a nan abinda muke so mu gane, bawalin da zai yi a cikin masallaci barna ce ko wa barna wace? Barna ce. To in aka hane shi game da yin wannan bawali, barna nawa za ta biyo baya? Na farko ga katsewar bawali, wannan zai iya haddasa masa rashin lafiya a jiki, wannan barna ce. Tashin da zai yi wannan zai bata jikinsa, barna ce, kuma zai bata wurare da dama a cikin masallaci, barna ce. Sannan kuma a irin wannan mummunar mu'amala da aka masa, ko da gaskiya za a gaya masa ba zai karba ba. Kaga akalla barna nawa muka samu? Barna kusan guda hudu, balantana ta fi haka. To don haka a nan kenan sai aka bar barna wadda take mafi sauki kenan, a kyale shi ya gama bawali. Yana gama bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kuje ku ci ku guga da zuwa ku kawo ku zuba. Shi kuma manzon Allah ya tashi gefe ya masa gargaɗi. To wannan hadisi ne a takaice yana nuna mana bawali idan an yi shi a kan ƙasa kenan ruwa ake kwararawa, kuma wannan ƙasa ba sai an kwashe ta ba, tare da cewa duk da cewa akwai wata riwaya wadda take umarnin a kwashe ƙasar Hum, amma a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya aka kwarara ruwa akan wannan bawali, shi ne tsarkakarsa. Don haka shi ne malamai suka ce rana ba ta tsarkake najasa, in dai wuri ne an yi bawali to dole sai an kawo ruwa an zuba. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والبهال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Wato daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uhillat lana maitata, wato an halitta mana mushi biyu, sai ya ce wadaman, wato da jina ne biyu. An gane ko? Sai ya ce fa ammal maitatan, sani dai mushi biyu wanda aka halitta mana, fal jaradu wal hut, manzon Allah ya ce fara da kifi. Fal jaradu wal hut, fara da kifi, manzon Allah ya ce an halitta mana mushinsu. Sai ya ce wa ammad daman, sani dai jina ne biyu wanda aka halitta mana, fal kabidu, manzon Allah ya ce hanta, wa bihal, wato da saifa. Asalin hanta da saifa, wato waɗannan dukkan asalinsu shi ne, suna daga cikin jina nan da shari'a ta toge mana cewa ya halatta. An gane ku? A jikin dabba akwai hanta, akwai huhu, akwai koda, akwai zuciya, akwai saifa, wanda duk kusan tafiyarsu ɗaya ne, suna kamannin juna. Ita saifa daban, huhu daban. An gane ku? Kuma hanta daban. To asalin ita hanta da saifa jini ne, to yana daga cikin jina nan da shari'a ta toge ta halitta mana, wanda in muka ɗauki fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul baqara, inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa ma uhilla bihi li ghayrillah, haka in ka dawo cikin suratul ma'ida hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillah, haka in ka dawo cikin suratul an'am kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yaqam illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs, haka in ka koma can cikin wato suratul wannan cikin suratul isra, an gane ku? Nan ma ubangiji subhanahu wataala yayi bayani game da waɗannan abubuwa da ya haramta mana. To don haka a nan kasancewar waɗannan dukkansu lafazi ne gaman me, ita hurrimat alaikumul maitatu waddamu, lafazi ne wanda yake a an haramta muku mushe da jini kenan. Wannan hadisi sai ya keɓance mana mushen da ya halatta, wanda shi baya cikin kenan jumlar abin da aka haramta. Idan ka samu fara matacciya ko kuma kifi matacce, to wannan ya halatta ka ci. Balma wancan hadisi na farko a wannan babi yana nuna mana duk wani mushe inda ne ruwa ne, to shi ma halaka ne. duk dabbar da bata rayuwa sai a cikin ruwa, to ko a waje ka same ta a mace wannan halaka ne mushen ta zaka iya ci. Sawa'an da kanta ne ta mutu ko kuma kai ne ka zamanto sababin mutuwarta. Kamar yanzu fara da ake kamawa a tsire ta ko kuma a zuba ta cikin ruwa ta mutu, wannan duka halaka ne a ci. Sawa'an da kanta ta mutu ko kuma kai ne sababin mutuwarta, to wannan duka halaka ne a ce su. Shine yace an halitta mana mushe biyu. In aka ce maita shine ma mata hatfa an fi, duk abin da ya mutu da kansa, ko kuma ma mata min gairi zakati shar'iyya, duk abin da ya mutu ba tare da an yanka shi yanka na shari'a shine ake kira mushe. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana an halitta mana mushe biyu, sai yace da jina ne biyu, sai yace fa amman masalo na karantarwa a jimilce an halitta mana mushe biyu da jini biyu. Sannan kuma sai yi biyu baya bi tafsir bayani daki daki, sai yace fa amman maitatani, sanin dai mushe biyu da aka halitta mana, sai yace fal jaradu fara, sai yace wal hut da kifi, sai yace wa ammad daman, sanidi wato jina ne biyu da aka halitta mana, sai yace fal kabidu wato hanta wa tihal. Manzo Allah yace da wannan da saifa. Wannan hadisi al-Imamu Ahmad da Ibn Majah su suka rawaito shi, malam yace wa fihi ba'afun, akwai rauni wato a cikin sanadin hadisi, illa kasancewar hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi da sauran malamai. Don haka wannan hadisi yana nuna mana wato haramcin jini wanda yake mai kurara. Idan aka ce addamul masfu shine wanda in an yanka dabba jini yake kurara, ko kuma in aka tilla abu jinin da yake zuba, to wannan duka shine ake kira addamul masfu, wannan jini haramu ne, kamar yadda yake audaman masfuhan. Kenan don haka kuma shi wanda yake jini ba al-masfu kaman kenan saifa kamar hanta, wannan su halaka ne. Sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana cewa wato mushe haramun ne, duk abinda ba a yanka shi yanka na shari'a haramun ne, sai abinda kenan shari'a ta toge. To sai dai anan in mushen an kashe shi ne ta hanyar wani sinadari, sinadarin da yake dauke da guba, to a lokacin nan kuma ya zama haramu, baya halatta mutum ya ci domin kiyaye lafiyarsa. Kamar misali fara aka fesa mata magani ta mutu, to baya halatta mutum ya ci, saboda kiyaye lafiya wajibi. Kana iya ci wannan guba da aka fesa mata ta yi illa a jikinka. Don haka kenan anan in haramcin ya zamanto a sababin wannan sinadari da aka fesa mata, amma ba a sababin cewa ta mutu bane ba tare da yanka ba, tare da cewa dama ita ba yanka take. Sannan haka misali wannan hadisi yana nuna mana kenan ruwa da kifi ya mutu a cikinsa, ko fara ta mutu a cikinsa da sauransu, ko naman ruwa ya mutu a cikinsa, ko da ya canza, to wannan ruwa ne tsarkakekke na halatta a yi amfani da shi a cikin ibada. Ko da kifin ya mushe na kifi da ya mutu a cikin ruwan ya canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku, to wannan na halatta a yi amfani da shi, ko mun kaɗan kin ruwan ko mun yawansa. An gane ku, domin dabbar tsarkakakka ce, kifin tsarkakekke ne, tunda manzon Allah ya ce an halitta mana sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Lokaci ya tafi nan, ya kamata mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah.